نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك مدسلاك تادواء وانا مسلاتي متارد البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غلن بوتي أجار بوتي أو أنا يمتشينا الهمس يومنا شاء أكو بوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت آيات لدي حدود أربعين دعوك وأن أكو ميك دي دي لشاء حدود غوة حدود ميلادية تدبو بيود أشر الدمي أو أن مجلسي لمكي تفسير القرآن ميقلما ونمنا تكين تفسير سورة الحج لما مقشي ما آية تشاء
بيود
تشاء أكو. نعم، kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya cewa shin ya halatta mutum ya riƙa ji a cikin zuciyarsa, ya riƙa jin komarsa a cikin zuciyarsa, har ma yana faɗa wa wasu mutanen cewa kafin mutum ya mutu ya san makomarsa. Tambayar dai ba ta fito sosai ba, amma dai abinda nake fahimta daga tambayar yana so ya ce mutum yana iya sanin makomarsa har ma ya gaya mutane shi ga makomarsa, ce shi dan aljanna ne ko shi ce dan wutan. Mutum baya sanin makomarsa, sai dai ya yi kyakkyawan fata kamar yadda musulunci ya koyar da mu kullum mu riƙa addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Ubangijinmu, kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu, ka ba mu rahama daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda ka bawa kullum ya riƙa roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala tabati, wato tabbata da tsayawa daram akan addinin Allah har Allah ya karɓi ransa. Amma zukata a hannun Ubangiji suke, shi yake zuya su yadda ya ga dama. Haka muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da zukatanmu akan addinin sa. Wannan kuma yana tambayar cewa hukuncin auren da aka yi saki biyu da baki, amma na ukun kuma a takarda, to babu bambanci da yin saki a takarda ko da baki? Duk saki inda har wanda yake da sakin a hannunsa ya ce ya yi sakin, shi ke na ya tabbata, ko ya faɗa da baki ya rubuta, ko ya faɗa bai rubuta ba, ko ya rubuta bai faɗa ba, duka idan dai har ya nufi saki, to saki ya tabbata. Saboda haka shi saki ba wai sharaɗi sai an rubuta shi ke tabbata ba, da zarar mutum ya furta ya saki matarsa shi ke na ta tafi. Wannan rubutawa wata shaida ce kuma don kada a samu yayayya a gaba, amma wai ba rubutawa ba ce take tabbatar da saki. In ba rubuta ba a ce ba a sakin bai yi ba. Saboda haka ya sake ta sau biyu da baka ya sake ta na uku a rubuce, ya yi saki uku kenan. Menene hukuncin musulmin da yake munana wa ɗan uwansa zato? Babu kyau munana wa ɗan uwa zato. Dan uwanka wani bangare ne naka, sai da ba za ka munana wa kanka zato ba, to haka nan ake bukatar kanka munana wa dan uwanka zato. Al-mu'minu bil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, Nabi yace mu'mini da mu'mini kamar gini ne da sashin sa yana karfafa sashi, wato yana kara karfi ne da sashi. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال النوم لي ودن توسعين جونان سدك أولر جونان سدك جونان سدك kamar jiki ɗaya ne wanda idan wata gaba ta kamu da ciwo sauran jiki gaba ɗaya sai ya ɗau zazzaɓi da rashin bacci. Saboda haka muminai abu ɗaya ne, jiki ɗaya ne. Saboda haka baya da kyau ka riƙa munana wa ɗan uwanka zato in ma ka ji wani abu wanda aka faɗa a kansa ba mai kyau ba. To yi ƙoƙari ka ba shi uzuri, ka ba wa abin kyakkyawar fassara ta yadda za ka kubutar da shi. Allah yana cewa walaula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkun mubin. Me ya hana lokacin da suka ji wannan labari mara daɗi mara kyau, muminai maza da muminai mata sun yi wa kawunansu zaton alkhairi. قال في الله شيء ذن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم لكن يمكن سكي كاوان ذاتو سكي وانا أبو كرياني وهكا اكي سو كذنتو ميكيو ستاو يمكن كذاتو انك جوة مغانا على دباكينسا انتنا دي كتاور معنا ذاك باتتو كيكو كري كباتا وانا كتاور معنا ذاك كتدشي ba har kullum ka riƙa yi wa maganganun ɗan uwanka mummunar fassara ba don ka same shi da laifi. Wannan baya da kyau, ba kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Ku guji zato, zato shi yafi, shi ne mafi wato zancen da yafi zama ƙarya. Wato yanzu kana ɗaukan zato yanzu nan za ka yi ta kama ƙarya baka sani ba. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
Muna kan wannan ayoyi guda biyu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara sifanta mutumin da yake bautawa Allah akan gaba, wanda yake raba ƙafa yake tararrabi game da bautar Allah, bai tsaya ya nutsu ya nutsar da zuciyarsa guri guda ba wajen bautawa Allah. Yana bautawa Allah ne, yana sa ran in ya ga da kyau shi kenan ya ci gaba, in kuma ya ga wani abu wanda bai masa daɗi ba to ya ja da baya. Allah subhanahu wataala ya ce shi wannan kafiri da yake irin wannan kafirci ko munafiki da yake wannan munafiki, yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Yana kiran wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Allah ce tir da wannan aboki, duk tir da wannan mataimaki, kuma lalle tir da wannan aboki. Allah ce yad'u laman daruhu aqrabu min naf'i, yad'u laman daruhu aqrabu min naf'i. Yana kiran wanda cutarwarsa ta fi kusa akan amfanarwarsa. To anan ne muka tsaya. Ubangiji subhanahu wataala yana maganar cewa a ayar farko ya kure cewa wannan abu da suke bautawa ko yake bautawa ba zai amfani shi ba zai cutar da shi ba. Ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, ba zai cutar da shi ba kuma zai amfanar da shi ba. Zalika huwa dhalalul ba'id. Allah ce wannan shine bata mai nisa. Sannan Ubangiji sai sake cewa yad'u laman daruhu aqrabu min nafi'i, yana bauta ma wanda cutar wansa ta fi amfanar wasa kusanci to kaga a farko kamar an nuna ba zai amfanar ba kwata kwata kuma aya ta biyu kamar an tabbatar da cewa yana cutarwa yana amfanarwa amma cutar ta fi kusa akan amfanarwa shi ne muke maganar abubuwan da malamai suka faɗa dangane da bayanin ma'anonin duka ayoyin guda biyu inda muka tsaya akan maganar Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah Ibn Taymiyyah yake magana akan wannan gaba yad'u wa bin yad'u ma la yadur yad'u min dunillahi ma la yadurhu wa ma la yanfa'u yana bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wannan korewa ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba cewa bai mallaki amfani ba bai mallaki cutarwa ba kowane abu da ake bauta ba Allah ba ya ce wanda ya kunshi dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba sawa'un mala'ika ne ko mutum ne ko aljan ko taurari ko gumaka dukkaninsu ubangiji ya ce dukkan wani abu da za a bautawa ba zai amfanar da mai bauta masa ba zai kuma cutar da shi ba ya ce fa inna ma siwallah la yamliku la li nafsihi wa la li ghayrihi darran wa la naf'an duk wani ba wanda ba Allah ba bai mallakar wa kansa cutarwa ko amfani ba ballantana ya yi wa wani wato shi a karan kansa ba zai iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa ba ballantana ya mallaka wa kansa wani waninsa cutarwa ko amfanarwa wanda kuma wane ne da za a bautawa ya ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da nasara da gare da annabi Isa alayhi salam da bautawa annabi Isa da suke yi a matsayin dan Allah ne ko ɗaya ko uku Allah ce bal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu as-sami'ul 'alim Allah yace bal masihu ibn maryama ba wani bane masihu dan maryam illa rasul sai manzo ne kan khalat min qablihi ar-rusul wanda manzannin Allah sun rigaye shi sun gabace shi wa ummuhu siddiqatu mayfiyata kuma siddiqa ce kana ya'kulani at-ta'am su duka biyun suna cin abinci Allah yace unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat ka duba ka ga yadda muke musu bayanin ayoyi daki daki kun manzur anna yufakun sannan ka duba ka ga yadda ake karkata ta yaya ake karkatar da su sannan Allah ya ci gaba da cewa qul ata'buduna min dunillahi shin ka ga ya musu shin za ku rika bauta ba wani ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba zai mallaka muku cutarwa ko amfani ba wallahu as-sami'ul 'alim Allah shine mai ji mai gani Allah shine mai ji basani to kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana magana akan annabi Isa alayhi salam yana magana akan masu bautar annabi Isa alayhi salam ya kuma nuna musu cewa suna bautawa annabi Isa alayhi salam da cewa da shi da mahaifiyarsa dukkanin su masu bukata ne kana ya'kulani ta'am dukkanin su masu bukata ne to ya za su bautawa wanda la yamliku li nafsihi darran wala naf'an bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba su bar Allah wanda shi yake da wannan sannan Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cika miki annabawa yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ban mallaka wa kaina wani amfani ko wata cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa kenan wanda a cikin halittar Allah babu kamar sa amma Allah ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ban mallaki amfanar da kaina ko cutar da kaina ba sai abinda Allah ya so haka nan yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada ka gaya musu qul ka ce musu inni lalle ni la amliku lakum darran wala rashada ban mallakar muku cutarwa ko amfanarwa ba ko kuma shiryarwa haka nan gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala yayi ta mai gaba ɗaya yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-'azizul hakim ubangiji subhanahu wataala yace babu abinda duk abinda Allah subhanahu wataala ya sakarwa mutane ko ya bude wa mutane na rahama to babu wanda yake riga wannan abu haka nan abinda Allah subhanahu wataala ya riki na rahamarsa to kuma babu wanda zai sako shi bayan sa saboda komai da samu da rashi da kai da babu duk daga Allah ne babu mai bayarwa sai abinda ya bayar babu mai hanawa idan ya bayar saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya rubuta komai yana hannun sa cewa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha ubangiji yace idan ya shafe ka wa in yamsaka Allahu idan Allah ya shafe ka bi dhurrin da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu mai yayi maka wannan cutar sai shi haka nan wa yuridka bi khairin in ko ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi babu mai iya bayar da wannan falalar ta ubangiji ya hana ka same ta haka ubangiji subhanahu wataala yana samun waɗanda ya ga dama da rahmarsa haka dai yake cewa qul afa ra'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna mumsikatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun Allah ce ka gaya musu afa ra'aytum yanzu ba ku gani ba ba ku ga abinda kuke bautawa ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu dhurri shin ababen bautar da kuke bautawa za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya nufe ni da ita aw aradani bi rahmatin ko ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatin shin ababen bautar nan naku za su iya rike wannan rahamar ta ubangiji babu wanda zai iya cewa eh qul to ka gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni komai alayhi yatawakkalu almutawakkilun da Allah kadai masu dogaro suke dogara haka nan sahibu yasin shi ma yake gaya wa mutanen sa wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un me zai hada ba zan bauta ba wanda shi ya kage halitta ta ba kuma da ni da ku gaba daya zuwa gare shi ake mayar da mu أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ يكي تشيوا شن ينزنا بوتاما وسأبو بوتاما ألا ما إذن ألا برهما ينفيني وإن يريدني الرحمن بضرٍ in Allah ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai wadatar ba zai amfanar min da komai ba wala yunqidhun ko ba za su iya tsere da ni ba ba za su iya kubutar da ni ba inni idhan la fi dhalalin mubin idan har na yarda na riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba na bar Allah to lalle ina cikin fata mabayyani sannan ce inni amantu bi rabbikum fasma'un haka ni lalle na yi imani da ubangijinku sai ku saurari wannan nasiha tawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala a ayoyi da dama ya kore yewar samun amfanarwa ko mallakar amfanarwa ko cutarwa daga kowane ne kowane ne shi mutum ne ko aljan mala'ika ne ko manzo ko mutane ne ko duwatsu ne ko ma menene Malik ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba ce wannan korewa ce ta gaba daya ai kamar yadda yace la yamliku lahum wa la yamliku lahum naf'an wa la darra bai mallakar musu da amfani ko cutarwa ba فهو لا يقدر أن يضر أحدا باشد إيقوان لذي توتا دواني سواء ونن إن يابو تامس كو بيبو تامس با كما با إيقوان إيقوان يأمفان دواني سواء ونن إن يابو تامس كو بيبو تامس با لذا تكيم ما لم يكون أن سكا فسر ونن قبا ونن فنر أبنين سبحانه وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره أي إن لم يعبده وما لا ينفعه اي ان عبده sukace yana bauta ba wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba in ya ki bautar sa ba kuma zai amfane shi ba in ya bauta masa ce to akwai wadanda suka fassara wannan gaba da wannan tafsirin la yadurruhu illa bi abudu wa la yanfa'uhu in abadahu ba zai amfanar da shi ba zai cutar da shi ba in ya kiya bauta masa ba kuma zai amfanar da shi ba in ya bauta masa yace to sun yi wannan dai dan su nuna cewa wannan mutum ko wannan abun bautar ba wanda zaka bauta mishi bane ragabatan wa rahabatan ragaban wa rahaban da Allah ya ce yad'una ragaban wa rahaban shi wannan babu wani abu da zaka yi kwadai a wajensa dan ka bauta masa dan ka ji bauta masa kuma babu wani abu da zaka ji tsoro su raka wani irin abun bauta ne wannan sabanin ubangiji subhanahu wataala wanda shi ne yake karrama waɗanda suke bauta masa yake jin kansu sannan kuma yake wulakanta waɗanda suke kin bauta masa yake yi musu uba to shi wannan ba shi da wannan damar ko ba shi da wannan ikon ba zai iya taimaka ma mai bauta masa ba ba zai iya cutar da wanda yake bauta masa ba to shi ne malam ya ce wannan tafsirin da suka yi kenan a dunkule ya ce amma magana ta keke da keke shi ne wannan da abinda kuke bautawa la ya zurru wa la ya fa'u mutlaqan gaba ɗaya ba zai cutar ba zai amfanar ba Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay wanda rahmatsa ta yi wuce komai yana amfanar da kowa da kowa kuma in ka bauta masa ba ka bauta masa ba yana amfanar da kai da wanda ya bauta masa da wanda bai bauta masa ba amfaninsa bai taƙaita akan wanda suka bauta masa kadai ba dukkan wasu ni'imomi da suke kewaye da mu da muke amfana da su a rayuwarmu duka halittarsa ne kuma ba su taɓanta ga waɗanda suka yi imani da shi ko suke bautarsa ba kowa yana amfana da wannan sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shi ne azzaru nafi shi ne mai cutarwa mai isar da cuta shi ne kuma mai amfanarwa qadirun ala an yadurra man yasha Allah yana da iko ya isar da cutarwarsa ga wanda ya ga dama wani lokaci yakan saukar da cutarsa ga waɗanda suke bauta masa wato waɗanda suke bauta masa ma wani abu na cuta yakan same su wanda kuma wannan rahama ce daga wajensa yana da hikima cikin ayyukansa ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin annabi ayyub yana cewa mastani adzurru wa anta arhamur rahimin ya ubangiji cuta ta same ni amma kai mafi jin kai masu jin kai ne wato wannan baya korewa ubangiji rahamarsa kasancewar ya saukar da rashin lafiya ga annabi ayyub bai manta da cewa ubangiji arhamur rahimin bane saboda ubangiji yakan yi wa bayansa wannan shi yasa yake wa in yamsaka Allahu bidurrin kaga ashe ubangiji shike shafar wato bawansa da cuta yamsaka Allahu bidurrin yace fala kashi falahu illa huwa babu mai yayi wannan cutar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah yace ban mallaka wa kaina ku amfani ko cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama wato abinda ya ga dama ya same ni na amfani ko abinda ya ga dama ya same ni na cutuwa amma ni ba zan yi wa kaina komai ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala yake yaban bayansa na kwarai yake cewa wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's sune wadanda suke hakuri da juriya a lokacin da suke cikin yunwa da rashi wadh-dharra'i ko suke cikin cututtuka wa hina al-ba's ko lokacin da suke cikin yaki sukan yi hakuri ubangiji ya yaba musu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kore ayar farko ya kore cewa babu wani wanda yake da damar ya amfanar ko ya cutar ya amfanar ya ko ya cutar amfanarwa ta gaba daya ko cutarwa ta gaba daya ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne yake da damar ya isar da amfaninsa ga wanda ya ga dama ya kuma isar da cutarwa ga wanda ya ga dama don haka shi yake da wannan iko to amma fadar ubangiji kuma da yace yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda lalle cutarwarsa ta fi amfaninsa kusanci ta fi kusa yace anan da farko ubangiji subhanahu wataala ya kore ma waɗannan ababen bautawa cewa a karan kansu suna da iko su yi wato a aikace za su iya yi Allah ya ce ba za su iya yi ba ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu a nan kuma abinda aka tabbatar shi ne wani masdari ne aka jingina shi zuwa ga suna darruhu cutarwarsa amma cutarwarsa ɗin nan ana nufin shi ya yi ta ko sababi ne na cutarwar saboda haka malai yake cewa ita idafa takan kasance ne adna mulamasa sai ta kowace irin alaka takan sa a yi idafa akan jingina masdari zuwa ga fa'ilinsa a ce misali darbul amiri wato amir shine sarki sarki yayi duka kaga dukan nan masdar ne an jingina zuwa ga alfa'il zuwa ga alfa'il akan iya jingina zuwa ga maf'ul wanda dukan ya samu a ce darbul sariki misali dukan barawo kaga nan jingina masdar din akai zuwa ga wanda aka duka sabanin na farko an jingina shi zuwa ga wanda ya duka akan jingina masdar zuwa ga lokacinsa zamaninsa kamar bal makrul layli wan nahar makircin dare da rana kaga dare da rana ba su suke makirci ba amma ana nufin makircin da ake yin sa da daddare da wanda ake yin sa da rana an jingina shi zuwa ga zarfinsa zuwa ga lokacinsa akan iya zuwa zarful makan ko zarful zaman ce misali darbus sijni dukan kurkuku ba ana nufin kurkuku ya yi duka ba ko shi aka duka ana nufin dukan da aka yi a cikin kurkuku za ka idafar masdar shi masdar aka yi idafarsa zuwa ga abubuwa daban-daban tunan na ke darruhu ba ana nufin cewa shi abinda aka jingina wa shi ya yi cutarwa ba kamar yadda ka ce darbul amiya abinda ka ce darbul sijil ba kana nufin shi ya yi dukan ba ko ka ce makrul layli wan nahari ba kana nufin cewa dare da rana su ne suka yi makircin ba amma an yi ne a cikinsu saboda haka alaƙa da take tsakanin wanda ake bautawa ba Allah ba da kuma cutarwar da take samun waɗanda suke bauta masa ita wannan alaƙar ita ce take ta sababa wannan izafa din aka ce darru kamar Ubangiji yana cewa kuna bauta ma wanda sharrinsa ya fi kusa fiye da alherinsa ko asarar da ake samu cikin bautarsa ta fi kusa fiye da ribar da ake samu wannan shi ne abinda kawai ake nufi saboda haka alaƙa ce ta sababiya alaƙa ce ta sababi wannan bautar da kuke yi ta sababa ku samu ku fada cikin wata cutuwa shi ne dalilin jingina masa cutarwar amma ba wai dan shi yake yi da kanta ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihis salam yake cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ya ubangiji lalle gumakan nan sun batar da mutane da yawa anan annabi Ibrahim alaihis salam ya jingina batarwar zuwa ga su gumakan yace sun batar wal idlal huwa darar batarwa cutarwa ce domin cutarwa ce ga wanda suka batar haka nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma zaduhum ghayra tatbib babu abinda gumakansu da suke bautawa lokacin da azaban mutum zo musu babu abinda suka kara musu sai halaka babu shakka a ba su yi wani abu na kara musu halaka a aikace ba amma kuma su ne sanadiyar abinda duk ya same su na wannan azaba to saboda haka akan yi wannan alakanta masdari zuwa ga abinda aka jingina masdarin zuwa gari saboda wata alaka da take tsakaninsu ba lallai sai ya zanto shi ya aikata abin ba malai babu misalai a cikin maganganun mutane mutane sukan ce ahlaka an-nas dirham wa dinar ce dirhami da dinari sun halaka mutane kamar ka ce naira da dala sun halaka jama'a kudi ya halaka jama'a kaga ai shi kudin ba shine yake halaka mutane ba amma a sanadiyar sa da mutane suke halaka ko a ce ahlaka an-nisa al-ahmarani adh-dhahab wal-harir a ce dinari da sa al-harir a wancan lokacin tufar al-harir da mata kamar ka ce leshi wato sa sayan gwalagwalai da kayayyaki masu tsada sun halaka mata kaga kaga gwai da kaya mai tsada ba shi ne halakar ba amma sai sanadiyar halakar su haka nan mutumin da zai so wani ko wata ya mutu wajen santa har ya shiga wani hali na rashin lafiya ko na susucewa a dalilinta akan ce wance ta halaka wani ko ta azabta shi ko abin da ko da ko bata san ma abin da yake ba sakila shi kada yake haukar su irin soyayya social media ce to haka bai ba san ta wanda ba zai na yi ba to amma dai aka tashi magana ta ce kai ta halaka shi to wannan alaƙar jingina halakawa ita ce sababiya wato ta yi sababin halaka shi to irin wannan yana nan a cikin maganganun mutane da yawa ce mai hasada wato wanda yake ake yi wa hasada ya halaka masu yi masa hasada mana ya azabtar da su, su suna can suna hantar da su su ila ba shi bai san suna yi ba. Kwai hadisi a cikin sahihaini hadisin Amr ibn Auf daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhafu an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Ba talauci nake ji muku tsoro ba, annabi yake ga wa al'ummarsa, ba talauci ne nake ji muku tsoro ba, abinda nake ji muku tsoro shine a shin fuda muku duniya, a yalwata muku duniya idan ku ya bude kamar yadda aka yalwata ba waɗanda suka gabace ku. Saboda haka ku rika gasa wajen tara ta, wajen neman ta, kamar yadda suka rika gasa ta halaka su kuma ta halaka. To kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina halakarwar zuwa ga ita duniyar da ake gasa a kanta, duk da cewa ita duniya ba ruwanta da maganar ita ce za ta halakar da kai, amma ita ce ta yi sanadiyar halakar. To shi yasa aka jingina maka wannan. To sai ce to haka nan wanda ake bautawa ba Allah ba ko ma wane ne, ba kowanne daga cikinsu ne ya umarni a bauta masa ba. Daga cikin waɗanda ake bauta ba Allah ba akwai da yawa waɗanda ake bauta musu ba da umarninsu ba, wasu ba ba da saninsu ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana annabi Isa alayhi salam mutanensa sun bauta masa ba da umarninsa ba, bai ce su ba shi abin da ya dora su a kai lokacin yana da rai, abin da ya gaya musu cewa ana ibudullah rabbi wa rabbuk, ku bauta wa Allah shi ne ubangiji na shi ne ubangiji. Ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. لوكacin da nake nan a tsakanin su ina nan dire da ina sa ido akan abin da suke yi, zaka babban su sun yi bautar wani ba Allah ba, amma bayan komawa ta gari ka kai ne ka san me suke yi, kai ne masanin komai. To kaga anan waɗanda suka bauta masa ba da umarnin sa bane, ba da umarnin wani nashi bane, anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, kai ne da mahaifiyarka ku ce ku rika bauta muku ba Allah ba, saboda su ba su suka yi umarni ba. Haka nan duwar wasu da yadda ake bauta wa dutse ya taɓa cewa ku a bauta muku, ya taɓa cewa a bauta masa ba. Gumakan da ake sassaƙa da duwa tsoho da itatuwa babu wani gunki da ya taɓa cewa a bauta masa. Haka nan bayan Allah da ƙwarai mala'iku da annabawa da salihai da cikin mutane da aljanu da waliyan Allah da yawa da ake bauta musu wanda ba su san ma ana yi ba, wani abu ma sai bayan kuma ga Allah abin da ya zo ya lalace aka ci gaba da bautar su. To duk waɗannan ba su yi ba, saboda haka shi wanda duk za a kirawo ba Allah ba subhanahu wata'ala ba zai amfanar ba kuma zai cutar ba, sai dai kuma a sanadiyar samuwarsa, a sanadiyar shi karan kansa abin ya faru, saboda haka an bauta masa a sanadiyar samuwarsa. To wannan ita ce shi ne abinda aka sa a raka da kusa aka jingina cutarwar zuwa gare shi, amma ba don cewa cutuwar tana hannunsa ba. To wannan shi ne bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu. Ayar farko hukunci ne take bayarwa na bai ɗaya ga dukkan wani abin da za a riƙe ana bautarsa ba Allah ba, la yadhurruhu wa la yanfa'uhu, ba zai cutar da mai bauta masa ba, ba kuma zai amfana da shi ba, da rabautarsa da rashin bautarsa ba zai iya masa wani abu ba a shi karan kansa wannan abin da yake bautawa. Aya ta biyu kuma tana nuna cewa wannan bautar da kake yi masa ta sabbaba kai ka cutu, domin bauta ba wani Allah za ka cutu, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama ka da wannan, babu wani amfani da za ka samu daga wannan. Shi ne Allah ce labi'sal maula ay labi'sal nasir, lalle tir da wannan mai taimako, tir da wannan mataimaki. Haka nan wa labi'sal ashir, kuma lalle tir da wannan aboki, wato wanda mutum ya riƙe shi yana bautarsa da sunan zai taimaka masa, ko da sunan shi ne wanda zai zama abokinsa mai taimakonsa. Allah ce tutar da shi, domin ba zai iya jawo maka amfani ko ya ture maka wani wata cutarwa ba. To dukkan wani wanda za ka aboce shi ya zama tare da kai, to dole ne kana yi ne don ɗayan biyu, ko dai kana ganin amfanin zama da shi, ko kuma in wani abu ya taso wanda zai cutar da kai zai taimaka maka wajen ka samu kariya. To shi wanda da kake bautawa baya iya yin komai daga cikin waɗannan, to ta yaya ne za ka riƙe wannan a matsayin abin bauta? Lallai mutum ya yi asara ba ƙarami ba. شيني أبدا العلامة السعدية كتاب فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر مقصود أبوكي لكما أبدا أبتي بكيكو أبوكي شيني إسام أمفانيس كوكما وتو كري شمتا كاري وانا بشمتا وانا فإذا لم يحصل شيء من هذا إن بعد أبو قيل بشكل أبو ونبيبا فإنه مذموم ملوم وانا أبن سوكا لأبن ذلك
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
التي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي أنا هنا شكرا وأدت كي إيماني ومسكي أيك نقري جنات تجري من تحتها الأنهار الجنتين waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu inna Allah ya fa’alu ma yurid lalle Allah yana aikata abin da ya yi nufi Allah subhanahu wa ta’ala ayar da ta gabata ya yi bayanin yadda munafukai suke bautar Allah ya yi bayanin irin halin da abin da suke bauta wa yake ciki suna bautar Allah ala harfi a kan gaba in sun samu abin da suke so su ci gaba in ba samu ba kuma su koma su ja da baya sannan abinda suke bauta wa din abinda suke bauta ba shi da wani amfani domin ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba sai ma dai su cutu da bautar da suke yi masa sai a nan Ubangiji kuma sai ya faɗi wato kaso na gaba su ne kaso mummuni da mun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kafirai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci kashi biyu akwai wanda yake kafiri ne shi mai mabiyi ne kawai shi dan amshin shata ne kawai a kafircin shi ne farko wadannan nasu mai jajiru fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi kullu shaytanin marid sai kuma kafirin da yake jagora ne shugaba ne su ne wadanda suke jagorancin tafiyar kafircin mai jajiru fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin murid tani ya tsari ya zuwa karshen aya sai Allah ya faɗi kuma kaso na biyu su ne munafukai su ne wadanda suka kiyarda su yi imani gaba daya suka raba kafa mazazzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sai kaso na uku su ne muminai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda ya ambaci kafirai kala biyu akwai kafirin da yake mabiyi ne akwai kafirin da yake shugaba ne Allah ya istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau to kuma haka nan waɗanda suke bayyana imani waɗanda suke cewa mun yi imani su ma iri biyu ne akwai waɗanda suka yi imani amma imanin nasu a baka yake kawai bai shiga zuciya ba qalatil a'rabu amanna wa lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhul al iman fi qulubikum ko kuma munafikai waɗanda suke cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kamar da su mun yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin to raka imanin su a baki yake amma bai je har zuci ba sai kuma mu'minai wadanda suka ce sun yi imani daga zuci har maka har ga obin su to raka gaba ɗaya sun yi imani to kamar da aka kasa kafirai gida biyu da shugabanni da mabiya to haka su ma masu cewa mun yi imani aka kasa su gida biyu da wadanda suke yin imani amma imanin su bai je zuciya ba من يعبد الله على حرف يا شبو أنا تعرف شيء أما ينا وقت كفة كفة بيتكيز كيدة الدين ما تيكما وأن نسوكما سنجي إيماني يالا تنسي سنسوني ألا فغذي بيانا سأنا ce inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na ƙwarai, amanu suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai, babu wani abin bauta da gaskiya sai shi, suka tsarkake shi suka tsantsanta bauta gare shi shi kadai, sannan suka yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafinsa Al-Qur'ani, suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama, suka yi imani da sauran shikashikan imani duka, imani da ranar lahira, imani da kaddara mai kyau da mara kyau, duka suka yi imani da waɗannan. Sannan kuma wa amilu salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai, suka yi ayyuka na ƙwarai, wato suka riƙe abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a, suka bauta wa Allah da shi. Domin abinda ake cewa aiki na ƙwarai shi ne abinda ya zo daga Allah da manzansa, dukkan wani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi ya aiko manzansa da shi, manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a littafinsa ko a sunnar, a littafin Allah ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, mutum ya karɓe shi ya bauta wa Allah da ikhlasi, wannan shi ne al'amalu salih. Al'amalu salih ba zai samu ba, ba zai cika ba sai ya samu rukunan nan guda biyu, zai dace da shari'a kuma an yi shi da ikhlasi, wato dan Allah. Idan ka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba, wannan aikin bai zama al'amalu salih ba. Mutum ya yi ikhlasi a cikin aikinsa amma kuma aikin bai dace da sunna ba, to wannan ba zai zama al'amalu salih ba. Ko kuma mutum ya yi aikin da yake da ikhlasi, abin aikin da ya dace da sunna, ya dace da shari'a, amma kuma ba dan Allah ya yi shi ba, babu ikhlasi, to wannan shi ma ba zai zama al'amalu salih ba. Ballantana kuma wanda ya rasa duka biyu, wanda ya zama bai dace da sunna ba, bai dace da shari'a ba, kuma bai yinsa ba ikhlasi, to kaga wannan shi ba bai aula ba, ba zai zama cikin wannan kaso ba. Don haka cikin kaso hudu din nan, na hudun shi kadai ne Allah yake kira al'amalu salih, shi ne wanda ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mai shi ya yi shi dan Allah, to wannan shi ne al'amalu salih. Don haka sun yi imani, imanin nasu ya yi nasu, bai tsaya kawai a zuciya ba, bai tsaya kawai a batar baki ba, ya zanto har a gaɓoɓinsu, gaɓoɓinsu sun gaskata abinda suke faɗa da cewa mumine ne. Saboda shi imani ba zai tabbata ba sai da ayyuka na gaɓoɓi, ayyuka na gaɓoɓi su suke tabbatar da imani. Imani yana farawa daga ƙurcewar zuci, sannan harshe ya furta, sannan gaɓoɓi su aikata, sannan gwargwadon irin yadda mutum zai yi ayyuka na ƙwarai, kuma gwargwadon yadda imaninsa zai ta haɓaka, gwargwadon yadda ayyukansa za su riƙa raguwa ko su riƙa ja da baya, gwargwadon yadda imanin kuma zai riƙa ja da baya yana raguwa. Saboda haka imani yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka, yana raguwa da munanan ayyuka, yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka. Duk sanda ka ji wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai kokarin kwatanta ta da aiki da ita, to imanin ka ne ya ƙara hawa. Duk lokacin kuma da kai watsi da wata koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, to imanin ne ya kasa. Don haka waɗannan Allah ya sifanta su da cewa amanu wa amilu salihati, sun yi imani sun yi ayyuka na ƙwarai, Allah ce to zai shigar da su jannatin, gidajen aljanna. A nan ana nufin gidajen aljanna da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tara da musu, waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, ta ƙarƙashin gidajen ko ta ƙarƙashin itatuwan da suke cikin gidajen. Idan ka ce ta ƙarƙashin, wato ko dai zama min tahti ashjariha ko min tahti qusuriha, da ƙarƙashin itatuwan waɗannan da aljanna ta yi zuka aljanna, ana arzikin shuke-shuken da suke cikin gidan aljanna, ƙarƙashin gidan ana ta ƙarƙashin su ne ƙoramin suke gudu. Kuma ana nufin a gidajen aljanna ɗin, ana nufin ta ƙarƙashin su Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da ƙoramu suna gudu a cikin su. To Ubangiji yana shigar da waɗannan da suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala gidansa, gidajen aljanna. Allah ce inna Allah yaf'alu ma yurid, lalle Allah yana aikata abin da yayi nufi, wato Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake aikata abin da ya ga dama ya aikata. Sawan abin nan zai amfanar da kai ne ko ba zai amfanar da kai ba, zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba, Allah subhanahu wata'ala babu mai hana shi ya aikata abin da ya ga dama a cikin bayansa. Daga cikin abin da yake yi da ganin damansa yake yi da nufinsa shi ne ya kai 'yan aljanna aljanna, wanda suka yi ayyuka na ƙwarai Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai su gidan aljanna. Saboda haka Ubangiji babu mai tambayarsa me yasa ya yi kaza, babu mai masa bincike, babu mai masa wato binciken kwakwam a kan me ya sa zai yi kaza me ya sa bai yi kaza ba la yi tsalo amma ya fa'al ba wani tsalo alace babu mai tambayarsa game da abin da yake aikatawa sai dai su mutane a tambaye su wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shi ne wanda yake yin hukunci kuma babu wanda zai gawo ya ce zai gyara hukuncinsa in yi hukunci ya yi hukunci kenan babu maganar adili haka nan ubangiji fa'alun lima yuridu yana aikata abin da duk ya yi nufi babu mai shiga gabansa saboda mai saboda halittar halittarsa ce mulkin mulkinsa ne komai nashi ne umarnin umarninsa ne ala lahul khalqu wal amru da halittar da umarnin da hannun duka nashi ne saboda yana yin abin da ya yi nufin aikatawa ubangiji subhanahu wataala yana da irada iradarsa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada shar'iyya shine abinda ubangiji subhanahu wataala yayi nufi ga bayansa na saukar musu da shari'o'insa ya nufe su da cewa su bauta wa Allah da wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya taka musu akan abinda suka yi na bautar Allah abinda kuma suka yi na saban Allah ya musu mummunan sa wannan irada ce shar'iyya irada kauniya kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa ubangiji yana da iko yana da cikakkiyar irada duk abinda yayi nufin faruwarsa babu mai iya halawa zai faru kuma babu abinda zai hana faruwarsa sannan Allah subhanahu wataala ya ce man kana yazunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fal yamdud bi sababin ila sama to ya hau sama da igiya thumma liyaqta sannan ya yanki sannan ya yanke ta fal yanzur sai ya duba hal yuthibanna kayduhu ma yazid shin mummunan tanadinsa shin wannan mummunan tanadin nasa zai kawar da abin da yake cika shi da haushi yake cika shi da haushi anan ubangiji subhanahu wataala da wa yake magana man kana ya gudu wanda duk yake zato wato duk kafiri da yake wani tsammani ko duk wani mai hasada da yake tsammani ko kuma dukkan da yake hasada ko kuma dukkan wani mai bautar Allah ala harfi mai bautar Allah kan gaba da yake tsammanin cewa lan yansurallahu rasulahu Allah ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya ba zai taimake shi a lahira ba yana cike da jin wannan haushin to ya kashe kansa shi kenan damar duk mutumin da yake cike da jin haushin abu karkarinta ne je ka mutu malamai sun yi saɓani wajen tantance wannan zamiri na yansura hudun nan wa ake nufi ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ku ana nufin shi wanda ake magana a kansa wanda yake zaton Allah ba zai taimaka masa ba to al-wahidi yake cewa da dama daga cikin malaman tafsiri abinda suke cewa wannan zamirin na yansurahu ba zai taimaka masa ba ana nufin wanda yake zaton Allah ba zai taimaka wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wato kamar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda al-imam al-allama ash-shanqiti yake cewa kamar ubangiji subhanahu wataala yana cewa mutanen da suke wa annabi hasada suke masa hasada game da addinin da ya zo da shi kuma addinin yake samun karbuwa saboda haka suke ta zaman daku suke ta zaman sa ido su ga wani abu mummuna ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suke tsammanin cewa annabi ba zai nasara ba ya taro a rada da kari saboda ka ya ɗauko da na ba kanmu ya za a yi ya ce ya fito a cikin irin wannan yanayi ya ce zai tunkari duniya duka ya tunkari gaba ɗaya ɗaukacin larabawa duka waɗanda a lokacin suka yarda da bautar gunki suka ɗauka ita ce bautar da za ta fice su suke da al'adu nasu masu kyau da marasa kyau ya fito ya ce zai fuskance su ya kalubalance su ta gefe guda kuma kalubalanci manya-manyan addinai na duniya addinin yahudu da addinin nasara kai ya ma kalubalanci har addinin majusawa waɗanda suka ce akwai alloli guda biyu a ce ya zo da wani abin da zai kalubalanci duniya duka ba iya al'ummar larabawa kadai ba ko da da su kadai aka bar shi ta yaya zai iya da su ballantana kuma duk duniya a lokacin tana cikin wani yanayi da abinda ya zo da shi yana kishiyantar yanayinta to ta yaya zai yi nasara saboda haka wasu sai suke kallon Nabi sallallahu alaihi wasallam layyan surahullah Allah ba zai taimake shi ba dan wanda ya dauko fadan da yafi karfinsa to shine Allah yake cewa ka gaya musu su mutu da haushi Allah sai ya taimaka masa ba makawa ko sun ki ko sun su wannan shine da dama daga cikin malamai haka suka fassara ayar abinda take magana akai man kana yabudu allahi yansurahullah falyamdud bisabab ila samai thumma liyarfa falyanzur hal yuzhibanna hal yuzhibanna kayduhu ma yadin ya kama igiya ya je sama in ya je sama kawai ya datse igiyar ya fado ya sun tumo kasa ya kakkare ya rugurguje ya mutu ya ga cewa shin abin da baya so din ba zai faru ba sai ya faru to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ayar daga ciki akwai Qatada akwai Ikrima akwai Afa Abu Jauza da sauransu kamar yadda Ibn Kathir ya kawo Imam Shankiti ya zaɓi wannan tafsirin cewa wannan shi ya yi masa shi kuma alqur'ani akwai abin da yake ƙara ƙarfafa wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laquukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anamila min al ghayz qul mutu bi ghayzikum inna allaha 'alimun bi dhati sudur Allah subhanahu wataala yake wa idza khalu su wadannan da Allah yake magana akan su sune munafikai ce ha antum ula'i da shi ku dinnan tuhibbunahum kuna san munafikan nan ولا يحبونكم سوء ما تسمع وتؤمنون بالكتاب كله هو كل ما القران دكا ابين da bako yadda shi a ciki ba amma su abin da ya musu dadi shin suka karba abin da bai musu dadi ba sun bar shi wa idza laqukum qalu amanna duk sanda kuka haɗu da su farfarar da bakin sa ga muku sun yi imani wa idza khalu amma in sun koma gefe sun kebanta azu alaikum al-anamila min al-ghayb sai su rika cizon dan yatsa saboda jin haushi Allah ce ƙul ka gaya musu mutu bi zaidikum ku mutu da baƙin cikin wato abinda ba kwa so na ci gaban addini dai sai ya faru ko kun so ko kun ki ko da yadda ku ko ba da yadda ku ba addini zai ci gaba yace to wannan ayar da take cikin suratul ali imran tana karfafar wannan ayar da take cikin suratul hajj wato a takaice dai Allah subhanahu wataala nasiru rasulihi fi dunya wal akhirah sai ya taimaka wa manzansa a duniya da lahira don haka dukkan wani mai hasada ko wani maki da yake ganin ubangiji subhanahu wataala ba zai taimaka masa ba yake ma ta tsammani har ma yake fata yake jin haushin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata nasara daka duk wani abu da ya taso aka ce manzo da sabai sun yi nasara abin yana bakanta masa yana bata masa rai to yayi iya bakin kokarinsa ne ga yadda zai kawar da wannan jin haushin da zuciyarsa yayi duk abin da zai menene abin da mutumin da wato ya cika da haushi da bacin rai yake yi karshen abin da yake yi shine ya kashe kansa wanda ya cika da damuwa ta ishe shi yana hushi da hukuncin Allah shine karshe ne zuwa yake shi kashe kansa haka abinda rayuwa take nuna mana duk wanda bakin ciki ya dame shi bai yadda da kaddara Allah bai yadda da hukuncinsa ba karshe abinda yake zuwa yayi shine ya je ya rasa kansa ko ya sha guba ko ya sauke kansa ko ya deho kansa daga sama a dace shi matacci to kuma ku je ku yi abinda mai irin wannan jin damuwar yake yi kawai amma Allah subhanahu wataala ba zai fata daukaka addininsa ba saboda haka ubangiji sai ya tabbatar da addininsa ko kuma abinda kuke yi ba zai sa wannan abin ya tsaya ba wannan tafsirin mafiya yawancin malamai dangane da wannan dabiri cewa yansurahu ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bangare guda kuma akwai wadanda su kuma suna ganin wannan yansurahu din ba yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bane suna da nasu dalilan da kuma ta su fassarar da ita ce za ta zama tashi ya karatu mu insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh